عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة عشرين غوتن رمضان باي هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو دا تريهدو دا ثلاثين دا تريهدو دا أربعين دا بقي نعم ليتنين نقوبة ثلاثة يوم ليتنين wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2026, wannan shine majalisinmu na 20 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan shekara, wanda muke karatu a cikin suratul baqara. Kafin ci gaba da karatu, wannan yana tambaya, ban sani ba wannan tambayar kusan duk shekara sai an maimaita ta. Wanda yake tambayar ban sani ba ko mutum ɗaya ne ko kuma sake maimaituwa take yi daga wasu daban. In mutum ɗaya ne, wala Allah yana buƙatar ya zo ya yi magana a tattauna da shi, ko kuma amsar da ake bayarwa wala'alla ba ta gamsar da shi mai magana akan abin da ya shafi ladan, ladanci da kuma albashi a ladan. In yana nan sai ya zo daga baya ko bayan an tashi ko kuma wani lokaci na musamman. Yawancin karon an yi shi ma an sake kawo tambayar an maimaita, waccan shekaran ma an kawo ta an yi magana a kai, maganar cewa ladanci aiki ne na al'umma gaba ɗaya, aiki ne na al'umma duka, amal aiki ne ta tsawo'i kuma na al'umma duka, da haka a wuyan al'umma yake. A asali a shari'a baitul mali ita take ɗaukar ɗawainiyar wanda zai yi wannan aikin. Baitul mali na al'umma na musulmi shi ne zai ɗauki ɗawainiyar wannan aikin, da haka duk wata ɗawainiyar wanda zai yi aikin baitul mali zai ɗauka. Idan kuma babu baitul mali fa, sai ya yi fi sabilillahi abubuwan da ya suke na addini. In baitul mali ce ya kamata ta yi, ba baitul malin suwa suke yi? Al'ummar musulmi suke yi. To me yasa su waɗannan ayyukan su kuma al'ummar musulmin ba za su yi ba? Da haka duk aikin da yake haƙƙi ne na baitul mali, kuma babu baitul malin amma akwai al'ummar musulmin, to wannan haƙƙin yana kan wannan al'ummar ne. Na'am, ba yadda mutum ya ce ba zai yi ba sai an biya shi kaza, sai an biya shi kaza, shi ne abin da aka hana a shari'a, cewa mutum sai da shara'i, sai da jinga, kamar aiki zai yi na jinga a biya shi. Wannan ba a yarda da shi ba, domin aiki ne na ibada da zai yi, da haka kuma dole a ɗauki ɗawainiyar shi, wanda shi ya fi cancanta ma a ɗauki ɗawainiyar shi a cikin al'umma. Kowa zai iya tashi ya tafi duk inda ya ga dama, ya harkokin shi da kasuwancin shi, tunda safa haddare amma an ka sa mutum ka bashi ladanci ka aje shi a wuri ka aje shi a wurin nan fa kenan dindindin dole duk inda zai bi yana lissafa ɗan awoyi ne kawai faragan da yake da shi kawai tsakanin sallar asuba ne zuwa sallar azhar duk inda zai je dole ya dawo inda yake wannan aikin ya bar duk abin da yake yi in ma sana'a zai sai dai ya yi a inda a nan inda yake a ariyar da yake ya zo masallaci kafin asuba ya kira sallar asuba na farko sannan ya zauna ya jira ya kira sallah na biyu sannan ya tafi da azhar kowa na canna harkokin shi kafin lokacin sallah ya zo masallaci ya jira lokacin sallah ya kira azhar sannan ya tafi yana la'asar na kusa ya sake dawowa ya jira sannan ya dawo ya yi magariba kafin magariba ya jira ya yi ya kira sallah a gama ya auna ya ga minti nawa ne tsakanin magariba da kiran sallar isha'i zai iya fita ko ba zai iya fita ba haka zai zauna to amma gaba ɗaya kuma a cikin ƙwaƙwalwar al'ummar ma babu shi a tunanin al'ummar ma akwai ladan a ciki masu yin ma abin arzikin wanda suke iya taimakon su yi wani abu a tsakani da Allah a nan akwai wanda yake ya yi tunanin da azumin nan ya ɗan rarraba wani abu a cikin tunanin shi ya ce wane da wane su ne na da nan da suke jin kiran sallar sa a unguwan nan gana su akwai wanda yake tuna wannan ba wanda yake tuna wannan da irin wannan aikin kuma da aka ɗora musu a cikin al'umma amma kuma ba ma iya tunanin mu kyautata musu a cikin al'umma kuma muna harin cewa addininmu ya ci gaba ibadanmu ta inganta addininmu ya kyautata zai yi rabo ya raba komai amma babu tunanin ladan a ciki ya yi rabon azumi ya yi na sallah ya yi kayan sallah ya yi kaza ya yi duk ya rarraba ma mutane ya ba marayu ya ba miskinai ya ba tsada amma ladan fa babu shi a cikin lissafi to dole irin wannan tunanin sai mun sake shi sannan da mun je mun ga wani nassi mu je mu ɗauko mu ce sai an yi bayani hukuncin ladan ya karɓi albashi ko kai ya karɓa to me kake so ya yi zama zai yi kawai ya zaɓe ta kira ma sallah ka zo kai sallah shi kuma ya mutu minti ɗaya in ya ƙara kai ta surutu kana ƙunƙune an ƙi kiran sallah har yanzu lokaci bai yi ba ga lokaci ya yi har yanzu ba a kira ba kai kana so a yi ma abin da kake so kai kuma ba za ta zuciyarka ko kaɗan ba za ta motsa ta yi wani abu na addini ba da zai taimaki addinin kullum a kira ma sallah iyalanka wannan kiran sallan da shi suke aje sahur da shi suke shan ruwa da shi suke komai amma ƙwaƙwalwarka ba ta da tunani da hankalin da za ta iya yin wani abu akan wannan alkhairin da ake ma wannan ba tunani ba ne wanda yake ingantacce kowa akwai kafar da yake toshe ma al'ummar musulmi a cikin al'umma to idan an toshe ma al'umma wata kafa to su ma wajibi ne a kansu su tsaya su kuma su yi abin da ya kamata akan wanda ya toshe musu wannan kafa ba wai kawai a bar mutum ya yi ta abin da ya ga dole ya yi in bai yi ba kuma a yi magana shi kenan abin da aka sani dole a inganta rayuwar mutum idan shi ma ya ba da rayuwar shi don wani abu na al'umma wannan shi kuma nashi shi ma duk shi jan din ne wanda yake da alaƙar mutum ya tsaya ya yi inganta tunanin shi yana magana ne akan bayan addu'o'i da sallama a da Allah akwai wanda zai fitar da zakka a sa sunan shi to ana ci giya wanda zai fitar da zakka. Ya akwai sunan shi a nan har da account number. Ina akwai wanda zai fitar da zakka ta shi sai yi magana kawo ya fitar. Ne ban san irin tunanin da yake damun mutane ba irin wannan. Ina ji masu irin wannan tambayar ne, ban san akwai wata rana da ba za, ina da test a cikin message ɗin wayata ta neman ta 'yan zakkan nan ya fi guda 40. To an samu wanda zai ba da zakkan sai a kira ka a ce ka zo ka karɓa. Ni da na samu wanda zai fitar da zakkan ya ba da zakkan ni sai in ki karɓa, sai nemo ka. Kai ka zo ka karɓa zakka kawai saboda kai ne menene da ake cewa kai ne kiramin barara, sarkin bara na duniya. Cewa kai kawai kana jira wai a nemo wanda zai ba da zakka. Ko jiya wani ya sake turowa shi ma. Suna ci jiya in akwai wanda zai ba da zakka ko an samu wanda zai ba da zakka. Ni ma neman wanda zai ba da zakkar nake yi. Inda ban taɓa jin dai wani a nan wanda ya ce ga zai fitar da zakka ba ko ga zakkar shi a masallacin nan, ni dai tunda nake ban taɓa ji ba. In akwai wanda ya taɓa ji kuma to babu zakka, ba a kawowa kuma ba a yi, ban san wanda yake yi ba a cikin masallacin. Ban san akwai mai yi ba. Da haka mai magana masu turowa su je su nemi wanda su je kasuwa mana su rinka tsayawa a shaguna suna ganin shagon da ya fi cika wanda ya cancanta da zakka. In ka ga shago ya cika sosai ya kamata a yi zakka sai ka je ka kai sunanka da number wayan. Amma ka kawo masallaci ba ma wanda yake kawo, akwai wanda yake kawo zakka masallacin nan? Babu shi gaba ɗaya. Ba wani mutum wanda yake kawo zakka a nan masallacin. Da haka babu ita. Kuma ni ban san wani a nan unguwa wanda na sani gashi yana fitar da zakka yana bayarwa ba. In ma ya kawo ni zan karɓa, ni zan fara karɓa. Kafin ma a neme ka. Malam mai takarda. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mafita. Amin. Da haka mutum ya tashi ya je aiki don ya ba da zakka shi ma. Ba zauna yana jiran wanda ya yi aiki ya samu kuɗi ya ba shi zakka ba. Abinda ake so kai ma ka tashi ka sa zuciya tunda an hana ni wannan shekara. Don Allah yadda shekara mai zuwa ni ma sai na fitar da zakka. Haka ya kamata ka yi. Ba za su baka ba sun hana. Da kan kana da zuciya yanzu kai ma ka sa abin nan himma daga nan zuwa shekara mai zuwa kai ma ka fitar. An ci gaba ko ba a ci gaba ba. Amma in ka zauna kana ta jiran sai sun baka ai zuciyarka za ta mutu ka kashe kuma zuciyar wasu. Da kan ka tashi kawai ka nema daga nan zuwa shekara mai zuwa da izinin Allah. Allah zai buɗa ma kai ma ka fitar da zakka. Sai kai ka kawo wa'anda ake ka ce to kai ma an samu suna a baka, kai yanzu kai sunan kake nema na wanda za a ba, kai sai ka ba su, ka rama abin da aka yi ma kenan. Wallahu a'lam, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. A mun tsaya a darasin da ya gabata aya ta 202 ko aya ta 202, za mu sake maimaita ayar kafin mu shiga aya ta gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulayman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس عبس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
ولو أنهم
آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
نعم. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin wannan aya da ta gabata dangane da irin abinda Yahudawa suka bi na abinda ya shafi sihiri da nau'o'in sihirce da watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi Allah kuma a ƙarshe ya nuna mana gaba ɗaya da su da sihirin nasu ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ma'ana sai da ƙaddarawar Allah da kuma hukuntawar Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya faɗa mana cewa walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san cewa duk wanda ya sima kanshi wannan aiki na sihiri to ba shi da rabo a lahira sannan Allah ya yi Allah wadai da tir da wannan aikin da suke yi na sihiri Allah ya ce wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum tir da wannan abin da suka sima kansu suka aje littafin Allah suka ɗauki littafin shaitan ya zama shi ne abinda za su rinka aiki da shi shi ne sihiri Allah ya ce laukanu ya'lamun inda a ce suna da ilimi sun san cewa wannan mummunan aiki ne to da sun san cewa sun ɗauki mummunan al'amari abin Allah wadai a wurin Allah a kuma abin Allah wadai a wurin dukkanin bayin Allah na ƙwarai sai Allah ya ce walau annahum amanu inda a ce su ɗin Yahudawan za su yi imani da Allah wattaqau su yi taqawa abinda Allah ya ce a yi su aikata abinda Allah ya hana kuma su nisanci wannan abin lamatubatun min indillahi khair da sakamako da za su samu daga wurin Allah da zai zama shi ne mafi alkhairi a wurinsu fiye da wannan aikin sihirin da fasikanci da kafirci wanda ba zai zama musu alkhairi ba da sun yi imani sun yi taqawa to da sakamakon da za su samu a wurin Allah ya zama khair ya zama musu mafi alkhairi fiye da duk wani abu da za su samu na duniya ko da duniyar gaba ɗaya za a ba su to lamasubatun min indillahi khair lada da sakamakon Allah ya fi wannan alkhairi da haka duk wani abu da mutum zai samu in dai bai zama ya yi imani ya yi taqawa ba to abinda Allah zai bayar idan an yi imani an yi taqawa zai zama shi ne mafi alkhairi da wannan abin da mutum ya samu da haka kenan mutum ya watsar da duk wani abu wanda ba alkhairi ba ne domin duk mai hankali yana fifita abin da yake shi ne alkhairi akan abin da ba alkhairi ba ne da haka duk waɗancan abubuwan da suka riƙe da harkar sihiri da tsafi da abubuwan da suke samu ta wannan harkar to wannan abun babu alkhairi a ciki abin da yake alkhairi shine lada da tattali da Allah ya yi ma masu imani da lada da tattali da Allah ya yi ma masu taqawa da haka su ma da za su aje komai su shigo cikin masu imani su shigo cikin masu taqawa to da wannan sakamakon na wurin Allah wanda yake mafi alkhairi da sun ribata da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya da kuma ranar alkiyama a nan ayar da ta gabata Allah ya yi bayani akan cewa wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum, tirda abinda suka daukar makansu, tirda abinda suka sai makansu na wancan fasikancin da sihirin da sauransu. Anan gargadi ne Allah yayi, to da Allah yayi gargadi a waccan ayar da ta gabata, to a wannan ayar kuma sai Allah yayi kwadaitarwa kamar yanda ya gabata dai a baya, uslubin alqur'ani na at-targhib wa at-tarhib, a kwadaitar a tsoratar. A can an tsoratar da cewa la bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, anan kuma sai Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair, akwai sakamako na a wurin Allah wanda yake shine mafi alkhairi, ladan Allah yafi alkhairi, yafi fiye da wancan mummunan aikin da Allah ya ce tir da shi. Da haka sai aka tsoratar akan wancan aikin, sannan kuma aka kwadaitar akan aikin alkhairi da imani da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Da haka ayar tana da alaka da waccan da ta gabata. Ma'ana a waccan ayar wattaba'u ma tatlu shayatin, sun bi wancan hanyar, sun bi abin da shaidanu suka zo da shi. A nan sai aka ce walau annahum amanu, ma'ana da ba su bi waccan hanyar ba, da sun yi watsi da wancan aikin na shaidanu, sun dawo sun yi imani sun yi taqawa, to ga abin da Allah ya tattalar musu shine la masubatun min indillahi khair, sakamako na wurin Allah wannan shine mafi alkhairi a gare su. Allah ya ce law kanu ya'lamun, inda sun sani, ma'ana inda sun san irin girman sakamakon Allah da irin ladan da Allah yake bayarwa, da sun gane cewa wannan ya fi musu alkhairi fiye da dan abin da za su samu na duniya dan kadan, dan sun yi sihiri sun yi kaza, an ba su kuɗi, an ba su gidaje, an ba su motoci, sun yi asarar lahira, sun zama malahu fil akhirati min khalaq, to da sun rike wannan imanin da aiki na kwarai, da sun samu alkhairi mai girma a wurin Allah, wanda inda sun sani da ba za su fifita wannan ladan na Allah akan wancan dan abin duniyan wanda bai taka kara ya karya ba. Da haka anan wannan ayar ta nuna abin da suke kai din nan kafirci ne. Shi yasa sai Allah ya ce walau annahum amanu, da za su yi imani su yi taqawa. Kenan da suna da imani suna da taqawa, da ba a ce law annahum amanu wattaqau ba. Kenan ya nuna ba su da imani, ba su da taqawa, shi yasa suka bi abin da shaidanu suke faɗa akan mulkin Annabi Sulaiman. Kenan wanda suka bi waccan hanyar sun bi hanya dai ta marasa imani, sun bi hanya ce ta marasa taqawa. Da haka anan aka kira su zuwa ga imani, aka kira su zuwa ga taqawa ga Allah subhanahu wata'ala. Da haka waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun yi mana magana, ishara da magana akan abin da ya shafi sihiri. Sihirin nan a hukuncin Allah, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sihiri kafirci ne. Waɗannan ayoyin da muka karanta sun tabbatar da haka. Mahallu shahid na farko a cikin ayar, Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, an danganta sihiri zuwa ga Annabi Sulaiman, sai Allah ya ce Annabi Sulaiman bai kafirta ba, ba kafiri ba ne, ma'ana sihiri kafirci ne. Sai Allah kuma ya sake kawowa mahallu shahid na biyu da ya tabbatar da sihiri kafirci ne. Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman wala sai ce walakinna shayatin kafaru, shaidanu ne suka kafirta. Me yasa suka kafirta? Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihra, saboda suna koyar da mutane sihiri. Kenan koyar da mutane sihiri kafirci ne. To duk abin da ko koyar da shi kafirci ne, to wannan abin shi ya fi cancanta ya zama kafirci. Da haka a wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa sihiri kafirci ne. Sannan Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, duk wani abu wanda cuta ne tsantsa a cikin shi, kwata-kwata babu amfani a cikin shi, to wannan abin babu wani abu da za a sifanta shi da shi in ba kafirci ba. Kafirci ne tsantsar sharri da cuta wanda babu alkhairi ko kaɗan a cikin shi, ko ajiya da tata
Allah ya ce fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas amma ababun sihiri sai aka ce ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum abinda zai cutar da su ne tsantsa babu wani abu da zai amfanar da su a ciki wanda ya nuna ya kai haddin abinda babu amfani kwata kwata a cikin shi ba abinda yake kaiwa wannan haddin in ba kafirci ba sannan a cikin ayar mahallu shahid na hudu Allah ya ce malahu fil akhirati min salaq wanda duk ya rike sihiri to ba shi da rabo a lahira waye ba shi da rabon lahira kafiri shine wanda ba shi da rabon lahira amma duk mumini duk karancin imanin shi ko da gwargwaran kwayar zarra ne na imani to akwai lokacin da zai samu rabon lahira akwai lokacin da zai shiga aljanna a lahira amma aka ce mutum bai da rabo kwata kwata a lahira wani ya tabbatar da cewa kafiri ne mana ba zai fita daga azabar Allah ba bai da rabon lahira bai da wani abu na aljanna kenan to wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa lallai wanda yake sihiri kafiri ne ko sihiri kafirci ne saboda an kora rabon lahira ga duk wanda yake aiwatarwa domin alwa'idul mutlaq kamar yadda malamai suke cewa ba a yin shi sai a abin da yake kafirci ne ya zama wa'id gargadi ne sakacce ba shi da kaidi malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabu a lahira gaba daya to wannan ya tabbatar da cewa wannan aikin kafirci ne sannan mahallu shahid na biyar shine wannan ayar da muka karanta yanzu da Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau inda za su yi imani su yi taqwa kenan masu sihiri da ba su da imani kenan yanzu ake kiran su ina ma da za su yi imani su yi taqwa wanda yake da imani ba a ce mai walau annahu amana sai wanda ba shi da imani sai a ce da ma yayi imani ba za ka zo ka ce ma musulmi da ma ka musulunta ba sai dai wanda bai musulunta ba a ce ina ma ka musulunta to haka aka ce walau annahum amanu wannan dalili ne akan cewa waɗannan masu sihirin masu yin sihirin da masu karantar da sihirin da masu koyan sihirin babu imani a tattare da su shi yasa ake kiran su zuwa ga imani da haka wannan gabar ita ma tana tabbatar da cewa sihiri kafirci ne sannan a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kore musu nasara da falahi a gaba ɗaya rayuwarsu Allah ya ce wala yuflihu as-sahiru haitsu ata duk da inda mai sihiri ya zo ba zai taɓa samun nasara ba zai taɓa samun riba ba al-falah shine az-zufru bil matlub wan najatu min al-marghub ka samu abin da kake nema ka guje ma kuma abin da kake tsoro to Allah ya ce wala yuflihu as-sahiru haitsu ata al-ahira me ake nema me ake nema a lahira aljanna me ake tsoro a lahira wuta to Allah ya ce wala yuflihu as-sahiru haitsu ata mai sihiri ba zai taɓa samun falahi ba ba zai taɓa cimma abin da yake so ba kuma zai taɓa guje ma abin da yake tsoro ba a duniya da lahira kenan da haka wannan ya tabbatar da cewa mai sihiri kafiri ne da wannan aya shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankizi rahimahullah ta'ala a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa da istiqra'i na ayoyin Al-Qur'ani ma'ana da bibiyar usulubin da Qur'ani yayi amfani da shi a wannan kalmar cewa duk inda aka samu nafiyul falah Allah ya ce la yuflihun ko wala yuflihu to wannan aikin zaka samu kafirci ne ya ce wannan ita ce a al'ada al-Qur'ani gaba daya duk inda aka kora falahi to in ka bi aikin zaka samu aikin kafirci ne da haka in wannan ayar ta zo ta ce wala yuflihu sahir haitsu ata an kora falahi to ba ta da wata aya wadda take ƴan uwarta wadda za a sa ta tare da ita ba kafirci ba saboda duk ayoyin da suka kora falahi akan aikin kafirci suke magana haka wannan ita ma dole za ta hau kan wannan wannan aikin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fada a wasu ayoyin wa qalu takazallahu walada subhanahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun qul innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba yace la yuflihun suwaye yace musu la yuflihun sune wanda suke cewa ittakhadallahu walada Allah yana da da a ƙarshe sai Allah yace la yuflihuna ba za su samu falahi ba Allah ya kore musu wannan nau'in na falahi haka a can da yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi yace innahu la yuflihu adh-dhalimuna yace waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke yi ma Allah ƙarya sai Allah ya sifanta su da cewa la yuflihu adh-dhalimun ba su samu falahi ba ƙaryata Allah ko yi ma Allah ƙarya menene kafirci ne haka cewa Allah yana da da menene kafirci ne da dukkan su an ce la yuflihuna ba za su samu falahi ba to haka anan ma da Allah yace wala yuflihu sahiru haifu ata ya tabbatar da shi ma sihirin kafirci ne al-imamu ibnu qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin al-mughni ya naqaltu ijma'in malamai akan cewa koyan sihiri da koyar da sihirin duka wannan haramun ne da ijma'in malamai gaba daya yace bi ghairi khilafin na'arifuhu ba wani sabani da muka sani a tsakanin malamai akan cewa sihiri koyan shi da koyar da shi wannan haramtaccen aiki ne haramun din da hatta kai mun ji cewa ayoyin alqur'ani sun tabbatar da cewa kafirci ne yin shi hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta sihiri da cewa yana cikin as-sab'ul mubiqat manzon Allah ya ce ku nisanci abubuwa bakwai masu halakar da mutane daga cikin waɗannan abubuwan manzon Allah ya ce al-ishraku billah was-sihr shirka sannan na biyu sai sihiri daga shirka sai sihiri saboda galibi sihiri bai taɓa yiwuwa ba tare da shirka ba shi yasa aka sanya shi daga cikin mafiya munin ayyuka wanda suke halakar da mutane a bayan ƙasa manzo Allah ya sifanta na farko wanda shine mafi girman zunubi sannan aka biyo baya da shirka da Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya zo a cikin مسند نعل امام البزار دع المؤذم نعل امام الطبراني دع امران ابن حسين رضي الله عنهما يكي تيوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تيوى ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سهر او سهر له من زن الله يتدون دع ييتنبي هو يجي اكي ميتنبي ko yayi bokanci ko yaje aka yi mai bokanci ko yayi sihiri ko yaje aka yi mai sihiri manzo Allah ya ce to wayannan gaba daya ba sa tare da mu ba mu ba su sai ce wa man ataka hinan fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad manzo Allah ya ce to duk wanda yaje wurin boka kuma ya fada mai magana ya yadda ya gaskata shi to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman ya kafirce ma alqur'ani ne domin Allah ya hana ya haramta wannan ya tabbatar da kafirci ne to duk wanda yaje ya yadda da su to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sahih na al-Imam Muslim daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla manzon Allah yace duk wanda yaje wurin boka ko dan duba ya tambaye shi wani abu manzo Allah yace sai yayi kwana 40 yana sallah Allah bai karbi sallar shi ba kuma dole sai yayi amma sallar ba za a karbi ta ba to mutumin da wanda zuwa wurin shi kawai ka tambaye shi akan wani abu baka yadda ba yana haramta ma sallar kwana 40 ba za a karbi ta ba to ina ga shi wanda ka je wurin nashi shi da ka je wurin nashi shi kuma me ya hukunci shi anan a wannan hadisin an ce wanda ya je ya tambaye shi a wancan hadisin da ya gabata manzo Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ko dan duba ya tambaye shi ya gasgata ya kafirce mu abinda Allah ya saukar ma manzon Allah wanda ya gasgata kenan amma wanda ya je bari ya je ya gwada ya gani yana yi ko baya yi abin yana yiwuwa ko baya yiwuwa bai yadda da bokancin ba bai yadda da abin ba to wannan sai yayi kwana 40 Allah bai karbi sallar shi ba to ballantana kuma shi bokan karan kanshi ko dan duban ko mai sihirin dan haka wannan shine abinda shari'a take mana nuni akai dangane da abinda ya shafi wayannan jinsin na mutane wanda su ne mutane masu hadari a cikin al'umma duk wanda kaga yaro ya kama wani dan shago ya bude yana ma mutane duba da bokansi to wayannan mutanen hadarin su gara a aje muku yan kidnapping guda 100 a cikin al'umma da saban muku boka kwaya daya a cikin mutane wayancan suna lalata muku duniya ne wayancan kuma suna lalata muku lahira iyakacin wayancan su kashe mutum ko su bata dukiyar mutum shi kuma wannan ya lalata addinin mutum ya lalata mai lahirar shi gaba daya ya jefa shi fushin Allah zuwa wurin shi kawai kai kwana 40 Allah bai karbi sallar ka ba to ballantana kai da ka bashi shago ka aje shi a cikin gida ka aje shi a gida ka bashi masauki kai ne mai masaukin boka to shi mai masaukin ya ne hukuncin shi ya za a yi da shi wanda ya zo ziyara a gidan naka ba za ka karbi shi kana sallace ba kwana 40 to kai da kake a gidan kuma ka aje shi da kai da iyalinka ko kuma me yin matsayinku daka al'amari ne wanda yake mai hadari sannan kamar yanda Allah ya faɗa sihiri ba zai iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ba wanda zai iya cutar da kai da wani sihiri in ba Allah dama ya kaddara maka wannan abun ba daka sihiri baya tasiri a karan kanshi sai ya dace da kaddarawa Allah akan al'amari dan haka الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يكي تيوى أقرقشن تفسير ونن آية يكي أنفع ما يستعمل لإذهاب السهر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما في فائدة ما في أنفان أبند أكي أنفاني دشيور تفيد سهري دلالة سهري دقور سهري shine abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wahayi baka da wani abu da yake bata sihiri da yake kara mutun daga sihiri kamar wahayin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa huwa al muawwidhatan sune muawwidhatan qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yace baka da wani abu da zaka kara kanka daga sihiri kamar wayannan surorin guda biyu yace wa fil hadith yazo a cikin hadisi manzo Allah yace lam yata'awwaz al muta'awwidu bi mithlihima babu wani mai neman tsari da ya nemi tsari da wani abu wanda ya kai neman tsari da waɗannan surorin guda biyu mana duk wani abu da zaka nemi tsari da shi ba wani abu da zaka nemi tsari da shi da ya kai tsarin waɗannan surori guda biyu da za su samu maka kariya daga Allah daga duk wani abu na shedanu da zai cutar da kai sannan yake cewa wa kadhalika qira'atu ayatul kursi haka kuma karatun ayatul kursi yace wannan yana cikin mafi girman tsari da mutum zai samu daga sihiri sai ce fa innaha mutaridatul ko mutaridatul lishaitan, domin ita ayatul kursi sura ce wanda take kore shedanu daga duk inda ta ake karanta ta. Mun karanta a farkon tafsirin wannan surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi, hadisin Abu Umama wanda Imam Muslim ya rawaito da Imam Ahmad, wanda manzon Allah yake cewa iqra'u suratal baqara, ku karanta suratul baqara, fa innaha baraka wa la yastati'uha al baqara, domin karanta suratul baqara albarka ne, kuma masu sihiri da bokaye da shedanu ba yadda za su iya da suratul baqara. Haka manzon Allah ya faɗa, daga ba abin da yake rushe tasirin masu sihiri da shedanu kamar suratul baqara. Haka kul a'udhu birabbil falaq, haka kul a'udhu birabbin nas, haka kuma a suratul baqara din musamman ayatul kursi. Daga idan mutum yana da qur'ani to yana da babban kariya daga duk wani sharrin shedanu na mutane da kuma shedanu na aljanu. Daga Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu daga fadawa cikin irin waɗannan hadarurruka da Allah madaukakin sarki yake mana gargadi akan su, waɗanda Allah yake tabbatar mana da cewa kafirci ne fadawa cikin irin waɗannan aikace-aikace.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
يا أيها الذين آمنوا يا قوة اندسك إيمان من جتند مكتاسو مغانا أنا فسكن تد إتني زواغا Yahudawa, imma dai Yahudawa na da ko kuma Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, anan sai Allah ya dawo da kiran zuwa ga masu imani. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Ɗaya daga cikin waɗannan kiraye-kiraye da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani guda 88, da haka Allah ya buɗe ta wannan da ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Kamar yadda magabata suke cewa in ka ji Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu, to ka kasa kunne. Ɗayan abubuwa guda biyu ne, ko dai wani alkhairi ne Allah zai kira ka ya ce ka zo ka aikata, ko kuma wani mummunan aiki ne Allah zai maka gargaɗi ya hana ka aikatawa. Daka da kaji ya ayyuhal ladina amanu ɗayan biyu ne, ko a kira ka kai wani abu na alkhairi wanda zai kubutar da kai duniya da lahira, ko a yi maka gargaɗi a kan wani mummunan aiki na sharri wanda zai halakar da kai a duniya ko a lahira. Daka Allah ya kira masu imani ya ce la taqulu ra'ina, kada ku rinƙa cewa ra'ina idan kuna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qulu, ku rinƙa cewa unzurna, ku rinƙa cewa manzon Allah unzurna, ka ɗan saurara mana. Ku yi amfani da wannan kalmar, kada ku rinƙa yin amfani da waccan kalmar. Wasma'u, sannan kuma ku saurari abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa muku. Walil kafirina azabun alim, kuma lallai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira. Wannan ayar umarni ce da kira ake yi ga muminai, amma kuma a cikinta ita ma ta kunshi wani bayani ne na wani mummunan aiki daga cikin miyagun aikin Yahudawa. Har yanzu dai akan miyagun ayyukan nasu ake magana, amma sai aka yi magana da muminai aka hana su su yi wannan mummunan aikin da Yahudawa suke yi, saboda a sake nuna mana wani mugun aikinsu. A baya ayoyin da suka wuce an faɗa mana ayyukansu ne na wa'ancan da suka gabata a baya, yanzu kuma sai za a zo a buɗe mana wani shafi na miyagun ayyukan na yanzu waɗanda ake saukar da Alƙur'ani a gabansu. su ma suna nan daga cikin miyagun ayyukan da suke aikatawa ga irinsu. Aikin shi ne muna da ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, da ƙoƙarin sai sun cutar da manzan Allah ta kowace hanya, hatta a magana sai sun faɗi maganar da za ta zama zagi ne da cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga sai Allah ya kira masu imani ya ce, in za ku yi magana da manzan Allah, kada ku rinƙa amfani da kalmar ra'ina, ku rinƙa amfani da kalmar unzurna. Kalmomi ne guda biyu wanda duka ma'anarsu guda ɗaya, amma sai aka hana su su yi amfani da waccan kalmar, aka sa su su rinƙa yin amfani da ɗaya kalmar wanda duka tana ba da ma'ana ne guda ɗaya, saboda nuni da akan mugun aikin Yahudawa, wannan yake dawo zuwa ga menene sanadin da yasa Allah ya hana muminai su yi amfani da wannan kalmar. Waɗansu malamai suka ce kalma ce wanda ya muminai suke faɗanta ga manzon Allah, in sun zo gaban manzon Allah, manzon Allah yana magana, za su ce ra'ina ya Rasulullah, ya manzon Allah ɗan saurara mana, mana bari mu fahimci abin, abi a hankali, a yi daki-daki. Shi ne ra'ina, daidai take da kalmar unzurna, ɗan dakata mana, ɗan bi mu a hankali. Sai Allah ya ce, to sahabban manzon Allah suna magana da manzon Allah da wannan lafazin, to sai zama Yahudawa a yarensu na Abraniya suna da wata kalma wadda take shige da wannan kalmar ta ra'ina, shi ne kalmar ra'ina, wadda su a yarensu haka suke faɗan waccan kalmar. Ita kuma waccan kalmar a wurinsu zagi ne da cin mutunci, suna amfani da ita ne a wurin zagi, ma'anarta daban a wurin Larabawa, ma'anarta daban a wurin Yahudawa. To da suka ji wannan kalmar sai suka ɗauke ta, dama muna zagin shi a bayan idan shi, to ai ga dama ta samu, sai mu zo mu zazzage shi a gaban shi bai sani ba. Da haka sai su zo gaban manzon Allah in yana magana, sai su ce ra'ina ra'ina, su rinƙa maimaita mai wannan kalmar da matsayin waccan ma'anar, amma su ma'anarsu suke nufi daban, zagi suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina, ana daga duk wanda ya imani da Allah ya daina amfani da wannan kalmar, a ɗauko ɗaya kalmar wanda ba ta da harshen damo a yi amfani da ita, daga nan za a gane wane ne fajiri, wane ne munafiki, wane ne kafiri, wanda zai ɗauko wannan kalmar yana amfani da ita a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan yana daga cikin wajahin da wasu malamai suka ce shi yasa aka saukar da wannan ayar. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, kalma ce wadda tana da ma'ana take da shi ingantacciya, ma'ana ce mai kyau ingantacciya, ana cewa unzurna, ana cewa ra'ina. To amma mutanen Hijaz, mutanen yankin Hijaz wanda suke a yankin Makka da Madina daga cikin Larabawa, ba sa amfani da kalmar ra'ina sai idan wanda za su yi magana da ita izgili za su yi mai. Idan suna so su yi ma mutum izgili ne, sai su yi amfani da kalmar ra'ina, ba za su yi amfani da kalmar unzurna ba. Amma asali a wurin Larabawa gaba ɗaya kalma sai iri ɗaya, ma'anarsa ɗaya. To amma isti'malin yadda wasu daga cikin ƙabilun Larabawa suke amfani da ita, suna amfani da ita a wani nau'i na ƙasƙantarwa, to shi yasa sai ya zama aka hana muminai su yi amfani da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda kare matsayi da daraja da martaba da kuma ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana. Mana hatta maganar idan akwai lafazin da zai iya hararo da wata ma'ana, ko wasu suna iya fahimtar lafazin ko kalmar a wata ma'ana, to a aje wannan kalmar, a kauce mata idan an zo za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. suka ce wannan shi yasa aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Wannan su malamai kuma suka ce har yanzu suna nan ma'anar su daya, amma a wurin amfani da kalmar akwai nau'in bambanci. Shine galibi kalmar ra'ina zaka ce ma mutum ra'ina, ana amfani da ita ne ga wanda yake daga sama zuwa ƙasa, mana babba ne. In zai yi amfani da ƙanana zai yi musu magana, shine zai ce musu ra'ina. Amma ƙarami baya ce ma babba ra'ina a wurin magana, amma dai ma'anar su ɗaya da unzurna. Hatta a yarika za ka samu akwai kalmomin da za ka iya magana da shi ga wanda yake sama da kai, ko kuma za ka iya amfani da kalmar akan wanda yake ƙasa da kai, amma wanda yake sama da kai ba za ka yi mai amfani da wannan kalmar ba. Kuma duk ma'anarsu ɗaya, ma'anarsu ɗaya, amma ba za ka faɗa mai wannan kalmar ba saboda shi babba ne. Amma kuma na ƙarami za ka iya faɗa mai wannan kalmar, suka ce to wannan kalmar ita ma haka take, da ra'ina da unzurna. Unzurna za a iya amfani da ita ga kowa, amma ra'ina galibi tana nuna wanda ya faɗa ma wannan kalmar kamar yana sama da kai, kai kana ƙasa da shi. Shi yasa sai aka hana yin amfani da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka ce la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Har ila yau waɗansu daga cikin malamai suna kawo kalmar da wata ma'ana daban, ta kalma sai wadda take ɗaukan al-mufa'ala, take da wazanin mufa'ala, ma'anar mufa'ala a cikinta take, ma'anar ka yi min in yi maka. Kalmar ra'ina haka take ɗauka. Idan ka ce ma mutum ra'ina, ma'ana kana nufin ka saurara min, ni ma zan saurare ka. Ma'ana in baka saurare ni ba, me kenan, ni ma ba zan saurare ka ba. Suka ce akwai wannan nau'in ma'anar a cikin wannan kalmar ta ra'ina, saboda akwai mufa'ala a cikinta, daga aka soke ta saboda ya zama akwai ladabi a wurin magana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu kuma suka ce har ila yau Yahudawan ne suke amfani da ita, amma suna amfani da ita ne a matsayin kalma ta Larabci, ba wai a matsayin wata kalma ta su ba. Mana idan an ce ra'ina suna nufin me? Wane ne ra'i? Me kiwo ko? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mana idan sun ce mai, sai su zo su ce mai ra'ina, mana suna nufin mai kiwon mu, kamar wani ma'aikacin su ne da yake musu kiwon dabbobi. Da wannan ma'anar suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kalmar, ba da ma'anar da sauran masu imani suke ma manzon Allah magana ba. Mana suna zuwa da kalmar da wata ma'ana ta ƙasƙanci da wulaƙanci su zo su faɗa ma manzon Allah ita a gaban shi. Da duka waɗannan ma'anonin dai suna nuna kalmar tana da wani nau'i na wani abu wanda zai iya shigar shubha ta rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka Allah ya hana, ya ce la taqulu ra'ina, kada ku rinka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'ina, saurara mana. Kada ku rinka amfani da wannan kalmar ta ra'ina a bada wannan ma'anar. Wa qulu zurna, ku rinka cewa ka ɗan dakace mu, ka ɗan jira mu. Wasma'u, kuma idan ya yi magana ku kuma ku saurari abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa. Sauraro a nan irin wancan sauraron da aka faɗa ma Yahudawa, khudhu ma ataynakum bi quwwatin wasma'u, wani irin sauraro ne a can? Sauraro dama in dai mutum yana da kunne sai an ce mai ya saurara, ba sai an ce mai ya saurara ba. In dai sauraro ne na lafazi, duk wanda yake da kunne magana kawai za a yi, dole ya saurara, ko yana so ko baya so, sai dai ya toshe kunnen ya ki ji. Amma me yasa ake cewa wasma'u? Shi ne abin da ya gabata a waccan ayar, ana nufin sauraro na karɓa da da'a da kuma aiki da abin da aka ji, ba wai sauraro na kunna kawai, na sauti na fatar kunna ba. Daga anan Allah ya ce ku saurara abin da ake faɗa muku ya ku mu'minai. Idan kun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kun yi magana da shi, shi ma ya yi magana da ku, ga ladabin yadda ake so ku yi mai magana. Sannan kuma idan ya yi maganar wasma'u, ku saurara sauraro na da'a da biyayya da aiki da shi, ba irin wancan sauraron na Yahudawa ba, wanda su da aka ce su saurara suka ce sami'na wa asaina, mun ji mun kuma ba za mu yi ba. Ku ku saurara sauraro na karɓa, sauraro na aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake umartar ku da shi, shine wa qulun zurna sannan wasma'u. Daga anan a wannan ayar ta dauki bangarori guda biyu. Bangare na farko ƙari akan miyagun ayyuka na Yahudawa waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wurin rashin ladabi ga annabawa kamar yadda suka saba, yadda suka nuna na ladabi ga annabi Musa, haka suka nuna na ladabi ga annabi Isa, har ma suka yi da'awar kashe shi a matsayin sun kashe shi. To haka kuma suka zo suna nuna ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin su na miyagun mutane marasa ladabi ga Allah, marasa ladabi ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan bangare na biyu na ayar kuma yana koyar da mu'minai ladabin magana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, domin mu'amala da manzon Allah ba daidai take da mu'amala da wani wanda ba shi ba. Shi yasa hatta wurin kiran shi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da, kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakaninku ya zama kamar yanda sashin ku yake kiran sashi. Daga manzon Allah kana kwala mai kira, kana kiran shi, kana kofar gida kana kira kiran shi daga cikin gida kamar yadda kuke yi majunan ku. Allah ya ce to kada ku sa kiran manzon Allah ya zama irin kiran da kuke yi majunan ku. Sannan hatta magana a gaban manzon Allah, Allah ya nuna ladabin yadda za a yi magana da shi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya ku waɗanda suka yi imani, in kun zo wurin manzon Allah za ku yi magana, kada ku kuskura ku yi magana sautin ku ya zama ya fi sautin manzon Allah ɗagawa. Bala an ka zo gaban manzon Allah za ka yi magana, dole sautin ka ya zama ƙasa da sautin manzon Allah, kada ya zama sautin manzon Allah yana ƙasa kai sautin ka yana sama. Wannan shine gaya wurin ladabi da girmamawa, wanda ba a yadda ka fifita komai akan shi ba, hatta sautin shi ba a yadda sautin ka ya fi nashi ɗagawa ba a wurin magana. Wannan shine kololuwar girmamawa da Allah yake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dakan ka zo za ka yi magana da manzon Allah, sai ka ga ya jejin sautin manzon Allah yake, ya kuma kai ya kamata sautin ka ya kasance daga wannan sautin na manzon Allah. Saboda in ka kuskura ka saba wannan, da Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli, kada ka kurinka daga ma manzon Allah sauti, ka jahari ba'dukum li ba'd, kamar yanda sashin ku yake daga ma sashi a wurin magana. Idan kuka yi haka fa, me zai faru in aka kuskura wannan ladabin? Allah ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, Allah zai rushe aikin ku gaba ɗaya ba ku sani ba. Wani aiki ne idan aka yi Allah ya ce zai rushe aikin bayi gaba ɗaya? Shirka da Allah. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, inda za ka yi shirka da Allah zai rushe aikinka. Amma a nan sai Allah ya ce in za ka ɗaga sauti ga manzon Allah yadda kake magana da kowa da kowa, Allah ya ce to Allah zai rushe aikinku ba ku sani ba. Irin uƙubar da za a yi ma wanda ya shirka, a rushe aikin shi, haka za a rushe aikin wanda ya munana ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A wurin magana fa ake magana, ba ana nufin ya fada mai wata mummunan magana ba, ana nufin yanayin sautin da yanayin magana yadda zaka yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma Allah ya ce an tahbata amalukum wa antum la tash'urun, aikin ku zai rushe ba ku sani ba. Shi yasa magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba karamin al'amari bane. Kiyaye lafazi a wurin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba karamin al'amari bane. Daka ladabi ga manzon Allah ya sha bamban da ladabi ga kowa, saboda matsayin manzon Allah ya wuce matsayin kowa. Manzon Allah ba daidai yake da matsayin kowa a cikin halittun Allah ba, matsayi ne na musamman, matsayi ne Allah ya aje shi a wannan matsayin, yake koya ma mutane yadda ya kamata su yi ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa girmamawa da kyakkyawar mu'amala da kyautata magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karamin al'amari bane. Ba yadda ka saba magana da kowa ko ka saba magana akan kowa, haka in ka zo zaka yi magana da manzon Allah kuma zaka yi magana ba. Daka ana magana da manzon Allah da girmamawa da mutuntawa da sanin matsayin manzon Allah da kuma hararo da irin ladibban da Allah subhanahu wata'ala ya aje akan ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma wannan a wuri ɗaya yana ƙara sanya ma mumini ƙauna da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ta yaya mutum ba zai ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, bayan Allah ne daga saman al'arshi yake yin wahayin yadda za a yi mu'amala da manzon Allah? Yaya mutum ba zai so manzon Allah ba? Allah yana wahayi yana cewa in za ku yi magana da manzon Allah, la taqulu ra'ina wa qulu hurna wasma'u, ka san yana da matsayi a wurin Allah kenan. Idan yana da matsayi a wurin Allah, wajibi ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da kowa. Sai ka so manzon Allah sama da kowa, sannan imaninka yake cika. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, haka manzon Allah yace ɗayanku ba zai zama mai imani ba sai na zama ni na fi soyuwa a wurin shi fiye da iyayen shi, fiye da ƴaƴan shi, fiye da mutane gaba ɗaya. Ya zama yana son manzon Allah sama da kowa, ya zama duk abin da aka kawo a duniya aka ce ga na manzon Allah ba zai kalli na kowa ba. Duk abin da aka ce ga yadda manzon Allah yake yi ba zai saurari na kowa ba. Duk abin da aka ce manzon Allah ya ce ga yadda za a yi, to ba zai sauka daga wannan abin ba. Wannan shine san manzon Allah da ƙaunar manzon Allah. Daka ba san manzon Allah ba ki bane kawai za ka faɗa. In ka faɗi san manzon Allah, to a ga waɗannan abubuwan sun tabbata. Don ma'anar ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ta kunshi abubuwa da yawa a ciki. Shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar wa istinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a. Shine duk abinda manzon Allah ya faɗa kai mai da'a, shine ma'anar ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar, duk abinda manzon Allah ya bada labari ko kwakwalwarka ta ɗauka ko ba ta ɗauka ba, in dai manzon Allah ne ya faɗa ka gaskata ka yadda da shi. Sannan kuma duk abin da manzon Allah ya ce a bari ko ya ce a yi, za ka yi in ya ce a yi, za ka bari in ya ce a bari. Wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abu na hudu, Allah yu'badu Allah illa bima shara'a, kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi. duk yadda zaka yi ibada zaka tsaya ka nemi ya manzon Allah yace ai ya yace ai sallah ya yace ai sallah ai qiyamul layli ya yace ai zikiri ya yace a sa kaya ya yace ai kaza duk wani abu da zaka bauta ma Allah da shi to sai ka nemo ya manzon Allah ya shar'anta to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah daka kayi man manzon Allah ladabi a aikace kayi man manzon Allah ladabi a mu'amalance kayi man manzon Allah ladabi a duk inda ya kama da duk inda sunan manzon Allah zai jibta ya zama akwai ladabi akan wannan al'amari daka ba a izgiri da manzon Allah ba a izgiri da sunan manzon Allah ba a izgiri da salatin manzon Allah ba a komedi da duk wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa ko na nisa da wanda yayin da wanda ya dauka yake dariya da shi din duka ridda suke yi daga cikin addini tikkuta suke yi daga addini daga mu kiyaye waɗannan abubuwan musamman harkar komedi din nan a wannan zamanin a dauko wani abu na manzon Allah a rinka mai da shi abun wasa abin dariya har a matsayinka na musulmi ka rinka shiyarin kana sawa ko kana kunnawa kana kallo kana dariya wanda ya fi muna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya kira masu imani da cewa la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ku rinka magana wadda ta dace da maqamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasma'u kuma ku rinka sauraron manzon Allah walil kafirina adabun alim idan kun kiji kun ci gaba da abin da yahudawa suke yi na muna na magana da manzon Allah to ku sani kafirai suna da azaba mai radadi wannan gargadi ne Allah yake yi akan wanda bai ji maganar Allah ba wanda ya ci gaba da mu'amalantar manzon Allah da miyagun magangaru Allah ya ce walil kafirina adabun alim wannan ya tabbatar musu da cewa wannan abin da suke yi na zagin manzon Allah kafirci ne daga Allah ya ce kafirai suna da azaba ne radadi a wurin Allah subhanahu wataala daga wannan tsabar gargadi ne da tsawatarwa daga Allah subhanahu wataala zuwa ga duk wanda yake imani da Allah har ma wanda bai imani da Allah ba yake kan wannan al'amarin to ya sani Allah yana da azaba ne radadi ga waɗanda suka kangare ma Allah suka kibin abinda Allah ya umarni abi na musam na al'addini gaba daya da kuma abinda ya shafi ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daka wannan shine kadan daga cikin abinda waɗannan ayoyin suka kunsa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين